ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau kwanan wata 21 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, shine ya dace da 15 ga watan 12 shekara ta 2022 shekarar miladiya. Yan uwa, zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka, littafin Riyadus Salihin, wallafar babban malami al-Sheikh Abu Zakariya Yahya bin Sharaf al-Nawawi, Allah ya ji kamalan da rahama. Idan ba manta ba, wancan sati mun fara karatu ne a cikin babun nahyi an ityanil kuhan wal munajjimin wal arraf wa ashabir raml wat tawariq wat tawariq bil hasa wa bil sha'ir wa nahwi dhalik. Babin da ke tattaunawa game da haramcin zuwa wajen bokaye da 'yan duba da masu bugun ƙasa da wanda suke duba da taurari da makamantansu, wanda mun karanta hadisai guda uku, za mu tashi hadisi na hudu insha Allahu ta'ala. Malai cewa an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, an karɓo daga babban sahabi Abdullahi ɗan Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhuma, Allah ƙara musu yarda, ƙale ce, ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, yace man iqtabasa ilman minan nujum, wanda duk ya samu wani yanki ko wani rabo ya koyi wani abu daga cikin ilimin taurari, iqtabasa shu'batan min as-sihri, to haƙiƙa ya samu ko ya koyi wani yanki daga cikin sihiri ko tsafi ko duba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zada ma zada, duk lokacin da ya ƙara kutsawa wajen nemo ilimin taurarin nan, to yana ƙara kutsawa ne wajen shiga cikin ilimin sihiri da tsafi da dabo. Allah madaukakin sarki ya kyauta. Wannan hadisi rawahu Abu Dawud, al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi bi isnadin sahihin, da isnadi da yake mai inganci. Yawwa, kamar yadda muka ambata a wancan sati da ya gabata, a cewa in aka ce ilimin taurari, muka ce ilimi ne kala biyu, ilimi ne da yake ake iya kallonsa a matsayin ya rabu rabu biyu. Akwai ilimin da shari'a ta ba da dama za a iya yin sababu laifi a cikinsa insha Allahu ta'ala, shine muka yi bayani kamar ilimin da ke tantance lokuta, bullowar rana da faduwar rana da yanayin tsayin rana da kuma yanayin tsayin dare, da ilimin da ke taimakawa mutum wajen sanin lokutan sallah, da ilimin da zai shiryar da kai idan ka ɓata a cikin ruwa ko a cikin daji don ka gano ina ce gabas, ka san inda za ka fuskanta ka koma gida ko ka koma inda kake bukata. To duk wannan ilimi ne da shari'a ta halatta shi, babu laifi a kansa. Amma ilimin da wannan hadisi yake mana bayani a kansa shine ilimin da yake na ƙoƙarin nemo abin da yake na gaibu da taurari. Ƙoƙarin sanin abin da yake na gaibu da taurari shine kamar yadda muka yi bayani wancan satin babban malami Imam Al-Khattabi alayhi rahmatullah yake cewa ilmun nujum al-manhi an irin ilimin tauralin da shari'a ta hana shi ta yi gargadi ta ja hankali game da shi huwa ma yad'ihi ahlun natanjim shine ilimin da ma'abota taurari masu irin wannan ilimin suke da'awar min ilmil kawain wal hawadith suna da'awar sanin abubuwan da suke kasantattu ko kuma abubuwan da suke faruwa allati lam taqa wa sataqa'u fi mustaqbal irin abubuwan da basu faru ba anan gaba ne za su faru sai mutum ya duba tauraro yayi kokarin gaya maka cewa abu kaza zai faru rana kaza ko abu kaza zai faru lokaci kaza to irin wannan tauraro irin wannan ilimin shine annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yake bayani akan sa a cikin wannan hadisi yace mimma yaz'umuna idrakahu min al-kawakib fi majariha wajtima'iha waftiraqiha wa yad'una anna laha wa anna laha ta'thiran fi as-safaliyat wa annaha tajri 'ala dhalik yace suna lura da yanayin haduwar taurari ko rabuwar taurari ko bullowar taurari ko motsin taurari bazan su gaya maka abu kaza zai faru yau ko abu kaza zai faru gobe ko abu kaza zai faru jibi wannan abu ne da Allah madaukakin sarki ya haramta shi saboda da'awar ilimin gaibu abu ne da Allah subhanahu wataala yake banci kansa da shi kadai babu wanda ya san gaibu sai Allah madaukakin sarki mai da makaranta wancan sati qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasadan babu wanda ya san gaibu sai Allah to shi sa duk mutumin da yake kokarin amfani da taurari ya gaya maka cewa idan tauraro kaza ya fito to lalle yana nuna tafiyar da zaka yi ko kasuwancin da zaka yi ko auren da zaka yi ko siyasar da zaka yi babu sa a ciki kada kai ko kuma idan tauraro kaza ya bullo a waje kaza to lalle duk waɗannan abubuwan da lissafa ka je kai su akwai sa a ciki to ƴan uwa wannan tsafi ne sihiri ne bokanci ne Allah madaukakin sarki ya haramta shi abinda za a yi gobe zaka samu nasara a kaza zaka auri mace mai kaza zaka samu kasuwanci iri kaza duk wanda babu wanda ya san shi babu wanda ya sani sai Allah madaukakin sarki shi kadai saboda haka duk wanda yake kokarin da'awa ya fito da irin waɗannan abubuwa yana kokarin gogayya ne fito na fito da Allah madaukakin sarki akan abubuwan da babu wanda suka san shi kadai Allah subhanahu wataala ya samu dace wa Muawiyah ibn al-Hakim radiyallahu anhu qala hadisi na biyar a cikin wannan babi an karbo shi daga sahabi Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda kale yace qultu ya rasulullah Muawiya dan Hakam yace nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inni hadithu ahadin bi jahiliyati yace ni mutun ne da ban dade da baro lokacin jahiliya ba me yake nufi da wannan ban dade da shiga cikin addinin musulunci ba bana tsakanina da jahiliya ba dadewa shiga ta addinin musulunci dududu ban dade ba wa qad jaa Allahu ta'ala bil islam gashi kuma yanzu Allah subhanahu wataala ya zo da addinin musulunci wa inna min nari jalan yace ya rasulullahi a cikin mu akwai wasu mazaje ya atuna al-kuhana suna zuwa wajen bokayi ko menene hukuncin haka ma'ana tambaya yake yi kenan qala sai annabi ya ce masa fala ya atihim to kada su ƙara zuwa daga yanzu zuwa wajen boka haramun ne malamai suka ce wannan fala ya atihim din hanin hani ne na haramci ma'ana haramun ne kada su ƙara zuwa wajen bokayi qultu Muawiya dan Hakam me ce sai nace wa min narijalun yatatayyaruna ya rasulullahi akwai har yanzu dai mazajen da su kuma suna yin canfi suna canfa abu kamar yadda na faɗa at-tatayyur shine at-tasha'um at-tasha'um bil mar'i aw bil masmu' shine mutum ya canfa wani abin da ya ji da kunnensa ko ya canfa wani abu da ya gani ya ji magana sai ta shiga cikin zuciyarsa sai ta hana shi wani aiki da yini zai aikata shi ko kuma ya ga wani abu sai ya canza masa ra'ayinsa ya sa ya fasa aikin da ya kudir aniya zai to duk wannan canfi ne to sai ya rasulullahi daga cikin mutane akwai waɗanda suna yin canfi qala sai annabi tsira da aminci sai tabbata a gare shi yace zalika shay'un yajidunahu fi sudurihim ai wannan abu ne da mutane sukan ji shi a cikin kiradan su sai dai abin da aka yana shine fala yasudduhum kada ya toshe su ya hana su aiwatar da abin da suka niyya za su aiwatar abin da yake nufi da zalika shay'un yajiduna fi sudurihim shine shi mutun ya ga wani abu mara kyau ko ya ji wani abu mara kyau a cikin zuciyarsa galibi duk zuciya tana da irin wannan eh zaka tafi sai ka ga wani abu mara kyau ko zaka yi tafiya sai ka ji an ce ai an yi hadari a hanyar to sai ka ji zuciyarka bata baka bata nitsu da kai wannan tafiyar ba zaka je waje kaza sai ka ji an ce ai waje kaza wani abu ya faru mara kyau to sai ka ji zuciyarka bata nitsu da ka je wannan wajen ba to irin wannan idan mutum ya ji a cikin zuciyarsa ba a so ya fasa abin da ya kudura sai kawai je zartar da kayansa ya ji abin a cikin zuciyarsa ya ji ya fasa to shi kenan ya canfa abin kenan ya canfa abin tunda wancan abin da ya faru akan hanya ko wani abin da ya faru a kasuwa ko a duk inda zaka je abu ne da Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara shi kafin su wasu kuma sun zo sun wuce lami lafiya ba haka bane bayan su kuma su zasu iya wucewa lami lafiya to me yasa kuma sai kai kaga canfi ne kenan to shine abin da ba a so to da haka amma mutum ya ji irin wannan a cikin zuciyarsa zuciyar kowa tana da irin wannan kowa yana jin irin wannan sai dai abin da shari'a ta hana shine annabi ya ce fala yasudduhum kada wannan abin da suka ji ya hana su aiwatar da abin da suka yi niyyar aiwatuwa su je su yi kayansu saboda duk wani abin da yake na alkhairi a hannun Allah madaukakin sarki yake haka nan abin da yake na kishi haka shi ma Allah madaukakin sarki yake kaddara shi kuntu ma'awi dan haka mai ce sai na ce wa min nari jalun har yanzu akwai wasu mazaje daga cikin mu ya khutuna su kuma suna yin zane a ƙasa ma'ana suna zana ƙasa shine bugun ƙasa kenan kamar yadda muka yi bayani wancan kar qala sai annabi ya ce masa kana nabiyyun minal anbiya'i ya kasance wani annabi daga cikin annabawan Allah ya khuttu shi ma yakan yi zane a ƙasa malamai suka ce wasu daga cikin malamai suka ce wannan annabin shine annabi Idris alaihi salam aka wasu daga cikin malamai suka ambata suka ce shine annabi Idris alaihi salam yana yin zane a ƙasa annabi ya ce ɗaya daga cikin annabawan Allah shi ma yana yin zane a ƙasa faman wafaqa khattahu duk wanda ya dace da zanen wannan annabin da yake yi sai annabi ya ce to fazaka to wannan me yake nufi da haka wannan babu nufi a kansa ina fatan fahimta yan uwa ma'ana wanda zanen da yake yi ya dace da irin zanen da annabin Allah madaukakin sarki yake yi hak daidai wa daida to shi zanensa babu nufi zai ci gaba da yin kayansa shine kara a kansa satin da ya gabata nace zanen da annabi yake annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai gaya mana wannan iri bane bai gaya mana dan ba bai gaya mana kusurwa nawa yake ba kwata kwata annabi bai gaya mana ba abin da yace mana kawai shine annabin Allah yana yin zane to tunda annabi bai gaya maka yadda annabin yake yin zane ba za a iya gane yadda zanen yake ke kaga babu kenan ko to ta za a yi zanen kai dace da zanen wancan annabi ai ku an fahimce ni ko ta za a yi zanen da zaka yi kai a yanzu zanen annabi Idris da yake babu haka ba zai dace ba ya zama to haramun kenan annabi ya hana shi tunda bai dace ba zanen da mutum zai yi a ƙasa kowane iri ne haramun ne ina fata an fahimta yawwa saboda haka abin da ya shafi zane a ƙasa ko bugun ƙasa ko abin da ya kama da haka abu ne da yake sananne da tun lokacin jahiliya sun kasance suna yin sa amma shigowar addinin musulunci shari'a ta yi gargadi a kansa shi yasa ابن الأثير أسكن نهاية في غريب الحديث النهاية في غريب الحديث كي تيوى قال ابن عباس ببن صحابي عبد الله بن عباس كي تيوى ينا أولي نونا من يد إرم ونن زانن دا النبي فلايكي يتي الخط هو الذي يخطه الحاذي وهو علم قد تركه الناس يأتي صاحب الحاجة إلى الحاذي فيوطيه حاوانا فيقول له أقعد حتى أخط لك وبين يدي الحاذي غلام له معه ميل ثم يأتي إلى أرض رخوة فيخط فيها خطوطا كثيرة بالعدلة لئلا يلحقها العدد ثم يرجع فيمحو منها على مهل خطين خطين وغلامه يقول للتفاؤل ابني عيانا أسرع أسرع البيان فإن بقي خطان فهما علامة النجاح وإن بقي خط واحد فهو علامة الخيبة أتكتبوا أبدا عبد الله أبدا كفراتي وإرم ونن زانان da ake bayani a kansa yace shine wani irin zane da irin masu yin zanen a da suke yi wa mutane idan mutun ya tashi wata bukata tasa zai je samu wanda aikin sa ne irin wannan zane-zanen ko kuma buga kasa ko abin da ya kamata haka sai ya ce masa ina so zan yi abu kaza zan yi tafiya zan fara kasuwanci aure zan yi zan shiga wata harka ne duk abin da mutun yake da shi na bukata sai ya ga wannan mai zanen kwara ka shi ko mai zane yadda yake yi shine zai zana haka layika irin nasu na da nake ga muku ne yadda Abdullahi ibn Abbas ya ga mana zai zana layika haka da yawa zai zana su da yawa yadda shi kansa bai san adadin su ba idan ya zana su turmus haka kawai zai kamar jan layi haka zai tayi to yadda yake shine sai ya rinka bin guda biyu yana gogewa an fahimta sai ya dauki guda biyu sai ya goge yana gogewa yana fada wani abu sai ya dauki guda biyu ya goge dauki guda biyu goge har sai ya je na ƙarshe a duka ake gogewa kawai biyu ake gogewa abinda ake so a zo na ƙarshe idan aka je na ƙarshe aka ga saura guda biyu sai a ce maka to da nasara ka je kai wannan abu idan kuma aka ga saura guda ɗaya sai a ce akwai matsala wannan abin kada ka yi shi ka fasa kana ba ta fahimta su yadda suke yin nasu irin zane kenan haka Abdullahi ibn Abbas ya faɗa kamar yadda Ibn al-Athir ya faɗa a cikin Nihaya fi Gharib al-Hadith to haka nan shima Imam al-Harbi mai littafin Gharib al-Hadith shima kokarin fassara wannan hadisi abinda ake nufi da khattu yace huwa ayya khutta thalathata khatawat shine su kuma yadda suke yi yace sukan yi zane ne guda uku haka akan abinda suke zanawa thumma yadribu alaiha bi sha'irin aw nawa sannan sai dauki kamar kwayar sha'ir al-kama ko kuma kallon dabino sai watsa akai yanayin suna su irin duban da suke yi kenan da irin yadda suke buga kasar idan ya watsa wannan kwallon dabino ko kuma wannan sha'ir din wa yaqulu sai ce yaqulu kaza da kaza wa kaza abinda kake so ko abinda zaka yi zai kasance kaza da kaza akwai alkhairi a cikin su ko kuma akwai sharri a cikin su wannan watsa sha'ir din da za a yi ko watsa dabino da za a yi anan zai gano abinda zai gano anan zai fahimci abinda zai fahimta anan zai bincika abinda zai bincika ina fata an gane shi yasa abu ne da wato irin wannan abin da zanen na bugun kasa yanzu kana so zaka ji a koya maka ilimi ne mai zaman kansa ana koya ana zo a koya shi amma haramun ne ina fatan fahimta a yanzu in kana so za a koya maka eh za a koya maka abu ne da yake ga littattafan sanan da yawa ana littattafi ake bugawa akan su ina in ka je ka so kurmi da ba dan da ba sai in ga maka sunan littafin zaka iya zo ka je ka samu idan ka je ka so ne ka koya wallahi akwai littattafai da yawa in kana so zaka je ka koya yadda ake bugun kasa ko yadda ake abin nan da sauransu hatta littattafai da kuka sani irin na tsafi da sihiri da yadda za a mallaki aljuru da yadda za a yi kaza da kaza wallahi duk ana sai da su yadda zaka koyi sihiri da yadda zaka koyi tsafi yadda zaka fita daga hanyar Allah madaukakin sarki ba kai ba Allah madaukakin sarki in ka je zaka same su ana sai da su da larabci ka iya larabci ka zo ka karanta sai mutun ya shiga hanya shikenan Allah ya kyauta Allah ya kiyaye to abinda dai kamata mu fahimta wannan hadisi ɗin uwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Muawiya dan Hakam cewa ɗaya daga cikin annabawan Allah yana yin zane irin wannan zanen na ƙasa yace amma wanda zanen sa ya dace da zanen annabi shi kadai ne ya halatta irin wancan zanen wanda kuma zanen sa bai dace da zanen annabi idan kun fahimta shi kuma me bai halatta ba to shine na gaya muku alamar tambayar shine ya za a yi ka iya gane zanen wancan annabi wanda zai iya ga maka mutun ɗaya ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka bane tunda shi wahayi yake karba daga Allah madaukakin sarki kuma bai fada ba inda so yake kai sai ya ga maka ko sai ka je kai to ba so ake ba to shi sai aka bar abin haka mugham eh aka bar shi a boye to kaga duk wanda yake yin sai ka je ka tambaye shi da Allah naka ya dace da Annabi Idris idan ya dace sai ya ci gaba da kai sai kuma bai dace ba to sai kai mai wa'azi da Allah a daina ba daidai bane Allah ya sa mu dace. Dan uwa wannan hadisi rawahu Muslim Imam Muslim ya fitar da shi a cikin sahih littafinsa. Wa an Abi Mas'ud al-Badri radiyallahu anhu an karbo daga abi mas'ud al-badari Allah madaukin sarki ya kara masa yarda sunan sa shine uqba ibn amr ana ce masa al-badari ne saboda ya halitta yakin badar kamar yadda wasu daga cikin malamai suka tabbatar sai dai wasu daga cikin malamai suka ce nusiba ilaiha li sakniha wa illa falam yashhad suka ce an danganta shi ne da badar saboda ya zauna a daidai inda badar din yake gidansa a kusa da badar yake amma suka ce bai samu damar halattar yakin badar ba tare da cewa sabon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma bai samu damar halattar yakin ba to amma dai wasu daga cikin malamai kamar an samu daga Urwa yana cewa ya halatta yakin badar Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika annabin Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi naha an samanil kalbi yayi hani game da farashi ko kudi da aka sai da kare farashin kare kudin kare an gane haramun ne haramun ne haramun ne in ka sai kare ka sai haram in ka ci kudin kare ka ci haram ina ba ta fahimta to da ka ba a sai da kare wa mahril baghi zamu zo mu ƙara bayani insha Allah ta'ala annabi ya ce wa mahril baghi da sadakin karuwa al mahr suna mai da shi wajen sadaki amma dai kawai ka ce da kudin da aka bawa karu aka yi fasikanci da ita shi ma haramun ne duk kudin da aka yi lalata da mace aka bata in ta ci wannan kudin to ta ci haram in ta tuba malamai suka ce sai dai ta sadaka da shi sai dai ta sadaka da shi wa hulwanil kahin abu na ƙarshe shine hulwanil kahin shine abinda boka yayi bokanci aka ba shi ma haramun ne wannan hadisi ɗan uwa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi ina fata an fahimta to mu dawo farko abu na farko da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hana ko ya haramta shine me saman in aka ce saman ne ake nufi da saman farashi ko kamar ka ce farashi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta farashin da aka sai da kare malamai suka ce kare na ɗaya daga cikin kaskantattun dabbobi da hatta ma ka mallake shi ka rike shi ya zamto kana kiwonsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hana yace maniqtana kalban illa kalba saydin dukkanin wanda ya rike wani kare ya mallake shi ya ajiye shi a gidansa ko a inda yake banda karan farauta banda karan da shari'a ta haratta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kullun ta Allah za a rinka zaran masa a cikin aikin da yake za a rinka zaran lada kwatankwacin kira'i guda daya kullun idan ya aikin kirki mujarradin ajiye karan kawai da yayi sai a dauki kira'i guda daya kuma sai a bashi da wannan kira'in wato kun fahimci abin da ake nufi da daukewa ƴan uwa shine wannan aikin da kai kai sallah shi kira'i kwatankwacin kira'i kamar yadda annabi ya bayyana a cikin wani hadisin girman sa kai dutsen uhudu girman kira'i daya kai dutsen uhudu to kullun idan kai aiki sai a dauki lada kamar dutsen uhudu sai a zubar banda wannan an ba kai aikin kenan ya karku wallahi yan uwa haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya tsare kare ya rike kare sai kare guda uku shine karan farauta karan farauta wa ma allamtum min aljawarihi mukallibina tuallimunahunna mimma allamakumullah shine karan farauta da kuka sanar da shi kuka koya shi kuka koya masa yadda zai je ya farauto maka dabba ba tare da ya sa baki ya ci ba shine abinda Allah yake nufi da tuallimunahunna wanda kuka karantar da su kuka koyar da su mimma allamakumullah daga cikin abinda Allah ya sanar da ku akwai karnukan da sun riga sun saba za su je su kamo abin farauta ba za su ci ba kafin a saki karan sai a yi bismillah idan mai farauta zai saki karansa sai ce bismillah idan ya saki karan idan ya je kamo abin ko ya kashe abin wannan bismillah da kai ta yanka maka shi sai ka ci kayanka ba komai ba mushe ka ci ba babu laifi to sai kare na biyu shine karan da ake karan da yake gadin gona idan akwai gona inda ake noma da sauransu to akan bar kare yana gadin wajen to shi ma shari'a ta ce babu laifi ko karan da ake tafiya kiyo da shi karan da ake kiyo da shi ai za ka akwai karnuka da za ka suna control din dabbobi za ka kare ne guda ɗaya wallahi shanu sun kai 100 ko 300 amma shi kadai yake control din su in za su inda ba daidai ba za ka ga ya tafi da gudu ya ji ya shawo kansu ina ji ai daga cikin suna ganin irin wannan ko dewa za ka suna dewa shanun amma shi kadai zai je sha kansu ya hana su shiga cikin gonan mutane su mutu barra to irin wannan karen shi ma babu laifi ka rike shi dan uwa amma malamai suka ce koda irin waɗannan karnukan da shari'a ta ce ka rike su haramun ne ka sayar da su idan kana bukata to sai dai ka je ka samu wani mai shi ya baka kai kuma kana da shi ya dame ka sai dai ka kyautar sa amma ka sayar ka karbi kuɗin sa wallahi in ka cika ta haram din uwa wannan shine zance na gaskiya haramun ne haramun ne zai samu wata hanyar ya samu kuɗi ya zo taimaka mara lafiya amma ba ta sai da kare ba yayin saboda Allah mutum ba shi da lafiya sai ka je ka samu giya ka siyar dan ka zo ka taimaka masa wannan wasu daga cikin malamai suka ce zai iya shiga cikin karkashin karan gadi karen da ake gadi da shi ai muka ce kamar gadin gona ko to suka ce ai ba gona kadai ba in dai kare zai iya yin gadi eh ba karen gayu ba kawai karen da za a yi mai wanka ya ci biskit ya kwanta akan katifa ya sha madara kaga wannan ai akwai sangarci a ciki ka ji kare guda daya kulli dai kare ka ji an ce kudin sa naira 200,000 wallahi ku ka je ka bincika irin karnukan nan za ka gansu kare kamar kura kamar zaki katan kare karami ne 200,000 ko miliyan 2 kare to yin saboda Allah da shan da suke garin nan ka ji ko treatment din kare 150,000 to Allah ya kiyaye to kai daga jin wannan kasan kai daga jin wannan kasan ba musulunci aka dosa ba dan in ka duba alakar kare ka duba alakar kare da musulunci za ka kare addinin musulunci ne santa mutane yake da kare ne santa mutane yake da kare shi yasa ma aka ce maka da inda kare lallagi a cikin abin shanka sai ka wanke ƙwaryar ko kwanan sau bakwai fa sai ka wanke ƙwaryar sau bakwai na farko kuma sai ka sa ƙasa dan a wahalar da kai ka ji baka san rike shi idan ka aje kwano baka nan sai zo sama baki ya lallagi to kafin kai amfani da wannan kwanan shari'a ta ce sai ka samu ƙasa ka dirje sannan ka wanke da ruwa ka ƙara wankewa har sau nawa har sau bakwai in ya taba a wannan ba matsala ya taba ba taba wasu ba sai kai a wannan ɗinta ba wato abin da sanaka muku wannan shine ku kalli yadda shari'a take so ta nesa da kai da kare amma kuma wannan shine za a ce ka ɗauko shi ka ware masa ɗaki ka ɗauki likita a kansa yana duba shi ana biyan likita akan kare wannan ba daidai ba ne Allah maɗaukakin sarki ya samu daji. Wa alaikumus salam wa rahmatullah. Yau kare training. A wannan bai shafi sai da kare ko kuma sayan kare ba. Yin training wannan aiki yayi. An ba shi kuɗi ne muƙabalin aikin da yayi wannan. Wannan bai shiga ciki ba. In dai training ne da zai mai amfani kamar training din farota ko abin da ya kama da ka wannan bai shiga ciki ba tunda ita farota Allah ya halatta ta. Saboda haka hanyar da zaka baka wa karanka training wannan kuma kai ka san yadda zaka idan kuɗi zaka biya a masa shikenan. Amma shi din ake bayani akan sa ka sayar da shi ko ka ci kuɗin sa ko ka karbi kuɗin sa wannan haramun ne. Yan uwa sai abu na biyu shine maharul baghi. In aka ce al-maharu galibi ana amfani da shi ne a wajen me sadaki to an kafi sadaki ne saboda me saboda sadaki ana bada shi ne muƙabilin halatta mace da namiji zai wa kansa ba haka bane daga lokacin da namiji ya ba wa mace sadaki aka daura aure ta zamto mai dinsa halak ta zamto halak dinsa wanda da kafin ya bada wannan sadakin haramun ne mata kallon ma da ya wuce ka'ida amma da zarar ya bada sadaki shikin ta zamto halak a kansa to sai aka kwatanta kamar abinda ake bawa kawo da almaharu amma shi ba sadakin da ya halattawa wancan wanda ya bata kudin ne yaje sadaka ita ba kawai kwatanci tashbihu ne kawai kwatanci ne kwatantawa akai to shi sa dukkanin macen da ta sayar da mutuncinta
takar kuɗi ko aka taba jikinta aka bata kuɗi to wannan haramun ne ta ci irin wannan kuɗin kai tsaye haramun ne shari'a ta haramta haka nan misali a ce iyayenta sun san abin da take zuwa ta yi kenan ta je ta samu kuɗi ta samu musu wannan shi ma haramun ne eh abin da ya sana kawo wannan saboda kun ga ai yanzu lalacewar wasu daga cikinmu sun ta kai mutum zai san issa ga abin da take kuma ta je ta samu kuɗi ta bashi ko kuma uwa ta san ga abin da ƴarta take yi ba ta sana'a ba ta saye ba ta siyarwa za zuwa ɗauke ta a fita da ita ta dawo da kuɗi kuma ta bata ta ci ba tare da ta tuhume ta cewa ana ta samu wannan kuɗin ba kaga ba za ka zo kana ba mutane uzurin cewa ai talauci ne da dame shi da sauransu dan talauci duk wanda talauci ya dame shi dama sai ya saba wa Allah haka ake yi idan ka ce duk wanda talauci ya dame shi za ka ba shi dama ya saba wa Allah to ai ba zai saba wa Allah ba ka buɗe wake ke kofar da ba za ka iya rifewa ba to shi yasa duk macen da ta je ta samu kuɗin da aka yi lalata da ita wannan ta ci haram wanda suke mu'amala da ita iyayenta ko ƴan uwanta sun san wannan kuɗin ga abin da take yi ta je ta samo su kuma sun ci haram Allah ya shirye da mu gaba ɗaya ƴan uwa sai na uku shine hulwanul kahi hulwan in ka kalli kalmar za ka ga kamar alawazin ghufran hulwan ita wannan nunin ɗin ta ƙarshe za'ida ce asali abin da ake nufi shine daga kalmar daga halawa ne me halawa abin da yake mai zaki ko abin da yake mai zaki to me yasa aka ce hulwanul kahi saboda galibi boka yana karɓar kuɗin mutane ne cikin ruwan sanyi ba tare da ya sha wata wahala ba ba haka bane kawai wasu ɗan dabaru zai maka ya ce ka je ka samu kaza da kaza da kaza shikenan ba haka bane wallahi wani maruwa kawai zai ɗauka ya tofa maka ya wanta mai wariya ba ka ya ce ka je ka sha kuma sai ka je ka sha ka ɗauki maƙudan kuɗi ka bashi ba haka bane to shi yasa aka ambaci abin da ake bashi hulwan wani abu ne na haramun da yake ci shi kuma a cikin sanyin rai mai zaki shi a wajensa to duk abin da boka yayi bokanci aka ɗauki kuɗi aka bashi shi ma wannan haramun ne duk abin da yake ci wuta balbale yake ci wallahi wuta balbale yake ci kuma kai ma in ka san wannan boka ne ba shi da wani aiki sai wannan bokancin to bai halatta kuma ya ɗauki kuɗi ya baka karɓa ba don ka san haramun ne bai halatta ba shi sa yan uwa akwai kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahih al-bukhari hadisin na Aisha Allah ƙara mata yarda tace sayyidina Abubakar Siddiq mahaifinta kenan ko yana da wani bawa wanda yakan fita ya kwadugo idan abin da ya samu yakan so wa sayyidina Abubakar wasu abubuwa na ci haka ko abinci sai ya kawo masa sayyidina Abubakar kuma ya amfani da shi tunda bawan sa ne to wata rana ya kawo sayyidina Abubakar Siddiq abinci sai da ya gama cin abincin gaba daya sai shi bawan yake ga sayyidina Abubakar Siddiq cewa shin ka san abin da ka ci ko yake cewa ban sani ba yace ai wannan abin da ka ci kuɗi ne wanda aka bani su tun a lokacin jahiliya na haɗu da wani mutum ne masa bokancin ma ban kiya ba dan farasa kawai ne aka yi gaya masa yace la ajidul kahana hatta ita bokancin ma bai iya ba kasa satin da wuce ban gaya muku akwai inda fara ba to kun ji ga irin su haka ya gaya mai gina sayyidina Abubakar Siddiq hadisi yana cikin Bukhari ka je ka duba yace shi bai iya bokancin ba amma dai kawai ya'yan dabaru ne kawai yace to shi mutumin da ya yi bokancin bai tashi haɗuwa da shi ba sai wannan karin ya haɗu da shi sai ce ai ko kai mun aiki tun lokaci kaza da kaza ga kuɗinka wannan kuɗin da ya je sai wa sayyidina Abubakar abinci da shi ya bashi yace kuɗin bokanci ka samu abinci da shi na ci yace eh kawai sai ya samu hannun sa ɗanyen tsinsu ya sa a cikin bakinsa sai ya aman abin da ya ci an fahimta yan uwa duk abin da ya ci sai da ya amayar da shi saboda ka'idar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa kullu lahmin nabata min suhutin fannaru aula bi duk wata tsoka a jikinka da tai tsuro da kuɗin haramun annabi ya ce wuta ta tafi cancanta da ita eh sai an kona wannan tsokar da wuta an kona ta duk abin da ka ci da haramun naman ka ya tofu to wallahi sai an kona wannan abin da wuta Allah ya kiyaye saboda haka ƴan uwa waɗannan abubuwan guda uku da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lissafa dukkanin su haramun ne ta'ammali da su haramun ne cin kuɗin boka cin kudin karuwa da kuma cin kudin kari. Allah madaukakin sarki ya tsare mu gaba daya. Babun nahyi ani at-tatayyur, babin da zai bayani game da hani da shari'a ta akan at-tatayyur shine champi. Champin jin da muke ta bayanin sa tun a farkon wannan babi. Malai ce fihi al-ahadithu as-sabiqatu fil babi qablahu. A cikin wannan hadisi, a cikin wannan babi za mu iya ɗaukar dukkanin hadisan da suka zo a babin da ya gabata, shine babin hanin bokanci. Duk babin da ya maka kawo wanda ya bayani game da hani akan champi, za ka iya ɗaukar sa ka ɗora shi akan wannan babi, don shi babin dama an ware shi ne musamman saboda me? Saboda champi. Ya ce amma ga wasu hadisan wanda bai kawo su a baya ba. Na farko, an Anas radiyallahu anhu qala, an karɓo daga Anas ɗan Malik, Allah ya ƙara masa yarda. Yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da aminci tsar tabbata a gare shi, yace la adwa wa la tiyarata wa yu'jibuni alfa'l. Annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi, yace la adwa. Al adwa shine cuta ta tashi daga wani ta koma wani, daukar cuta ko daukar ciwo, wani ya shafa wani cuta. Ai mun gane ko? To annabi yace la adwa, babu irin wannan a musulunci. Eh, ka ce wane shafa wane cuta, cuta ta tashi daga kan wane ta dawo kan wane, annabi ya ce la adwa, babu wannan. Ya ce wala tiyarata, haka nan babu champi a cikin addinin musulunci. Ka'idar addinin musulunci babu champi. Duk abin da ya same ka zaka jingina shi ne zuwa ga Allah maɗaukakin sarki, mai kyau ko mara kyau. Ba a champa wani abu, a ce abu kaza shi ya jawo rashin samun abu kaza, annabi ya ce babu wannan. Sai ce wa yu'jibuni alfa'al, amma alfa'al yana ƙayatar da ni, inji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Me alfa'al? Shine kyakkyawan fata, kyakkyawar kalma. Ka zo wucewa ka je wani ya faɗi wata kyakkyawar kalma, sai kai kanka kyakkyawan fata a kai. Ka fito za ka yi tafiya, ko za ka je jarabawa, ko za ka je kasuwanci, sai ka ji an kira wani suna, sunan da yake da alaƙa da nasara-nasara haka, samun rabo-rabo haka, samun riba-riba haka. To sai ka ce ai tunda na ji an ambaci suna irin wannan, to insha Allah ta'ala akwai nasara a tafiyan nan kenan. Eh, misali ka ji an ce ya rabihu, me rabihu, me rabih, me cin riba, eh, wanda ya samu riba, ko ya muflihu, me kenan, ya wanda ya rabauta, haka ne. Ko ka ji an ce ya mansur, me mansur, wanda aka taimaka ko? Eh, wanda aka taimaka ko mai taimako. Sai ka ji an faɗi haka, to sai ka ce alhamdulillah, ai tunda na ji an ce taimako, za a taimake ni kenan, Allah ya yarda. To wannan babu laifi ƴan uwa, an gane? Wannan ba champi bane. Amma kuma idan ya zo a ɗaya ɓangaren ka ji wata mummunar kalma, sai ka ce kai akwai matsala. To shi kuma shine champi, shine abin da aka hana. In mai kyau ne babu laifi, in mara kyau ne fa champi ne. ƴan uwa, an fahimci bambancin su? Wannan alfa'alu, wannan kuma at-tasha'um, wannan kyakkyawan fata, wannan kuma champi. Shari'a champi ne, ba ta so, amma babu laifi kyakkyawan fata. Shi sai yana ƙayatar da annabi. ƴan uwa, lokacin da aka yi sulhu Hudaybiya a shekara ta 6 bayan hijira, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana zaune a Hudaybiya, lokacin da mutanen Makka suka ce ba zai shiga garin Makka ya je umara ba. To mutanen Makka sun turo wakili wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, don su tattauna akan abin da ya kamata a yi. To wanda suka turo din sunansa Suhail ibn Amru. Me Suhail? Tasgiri ne na me? Na Sahalu. Me Sahalu? Sauki kenan. To annabi yana ganin sa aka ce ya Rasulullah, gashi sun turo ni sunansa Sahalu, Suhail. Sai annabi ya ce to ina gani kad sahalallahu amraku. Allahu akbar. Allah ya sauƙaƙa muku al'amarku tunda aka turo mai suna Suhail. Sai annabi ya yi mai alfa'alul hasan. Ina fata an fahimta. To sai annabi ya alfa'al. Irin wannan babu laifi ƴan uwa. Babu laifi. To mu dawo baya, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya ce la adwa, cuta ba ta tashi daga wani ta koma wani, babu wannan addinin musulunci. Malami suka ce me ake nufi da wannan? A waƙi'i, a rayuwa, abinda muke gani yau da kullun, cutar wani tana iya shafa wani ko ba ta yi? Ba tana yi ba. To me wannan hadisin yake nufi? To nafsul hadis, wannan hadisin da muke karantawa kuma a gabansa, abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rufe hadisin da shi, shine firra minal majazumi firaraka minal asad. Annabi ya ce ka gudu idan ka ga mai cutar kurtata, kamar yadda kake gudu in ka ga zaki. An fahimta? annabi yace idan kaga mai cutar kutar ta ka gudu kamar yadda kake gudu idan kaga zaki ba cinye ka je ba to shi ma zai iya sa maka cutar annabi yace ka gudu to sai malamai suka ce ya za a yi a hada tsakanin wannan gabobi guda biyu na hadisi guda daya shine malamai suka ce abu ne mai sauki abinda annabi yake nufi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ita cutar bata tashi da kanta ta koma kan wani ina fata an gane cuta bata tashi da kanta su a jahiliya abinda suke dauka lallai dole idan wani hade da wani indai yana da cuta dole sai ya dauka shi yasa da annabi ya ga musu wannan sai wasu daga cikin sahabbai suka ce ya rasulullahi amma kuma ai mun hada ra'umman wasu da wasu sai wancan kuma ya shafa wannan sai annabi ya ce shi na farkon da ya shafa kuma wa ya shafa masa an gane haka annabi ya ga musu ce shi na farkon da ya fara zuwa da cutar shi wa ya shafa masa kun fahimci abin yadda yake to da ka cutar asalinta daga wa take daga Allah take idan ya ga dama za a dauka idan bai ga dama ba za a dauka ba asali a ce cuta dole sai ta tashi daga kan wanta kuma kan wanda babu wannan addinin musulunci amma kuma mataki na lafiya lalle na dauke shi da aka ce cuta irin transmission diseases ita tana wani yana iya daukar wani yana iya shafa wani to lalle ne mu guje ta amma muna itiqadi a cikin zuciyar mu fa sai Allah madaukakin sarki ya kaddara za ta me za ta shafe mu dan uwan fahimce da aka hada hadisan ko to da ka kowane yana nan a yadda yake shari'a ba ta kore cewa akwai cutar da ake dauka amma abin da ake so shine kai a matsayinka na musulmi kada ka dauka kamar da kafirai suke dauka kawai idan mai irin cuta mai yaduwa irin abin da suke cewa communicable diseases wani hade da wani dole sai wani ya dauka to kai musulmi ne kada ka yadda da wannan abin da yake yadda da shi shine Allah madaukakin sarki shi yake da yancin ya dauki cuta daga wani ya sa wani Na'am. E cutar gado wannan ai ba kusan ba ita ce muke bayani akai. Ita cutar gado zaka ga wannan abu ne da yake jini take bi. Idan wani yana da ita akwai yuwar za a iya sa mai zuwa misali shi ita kanta cutar skill cells din. Lalle ne mai ita dole sai lalle ne idan mutum yana da ita dole sai dan sai ya samu? Ba lalle bane. Ba zaka ba akwai kariya ba akwai AA akwai kaza ba haka bane idan aka da AS da AA da sauran su ba shine ake samu ba in aka da mai AS da AS ba shine bala'in yake ba ko SS ko su ne abin yafi zama chronic sosai da sosai amma akwai wanda zaka ga ai baya dauka akwai wanda kuma Allah madaukakin sarki in ya ga dama sai ga ko ba SS ba ko ZZ ne ba zai dauka ba ba haka bane na'am na'am ban gane abin da kake cewa ba cutar kutar tabbatun da ana dauka ai ana iya dauka shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace irin wannan idan ka ga masu cutar kutarta to kada kai mu'amala da su mu'amala da zai sa ka dauka shine abin da hadisin yake nufi ma'ana kaga sai ka dauka cewa duk wata cuta da ake iya daukar ta kada kai mu'amala da mai ita yadda zaka iya dauka shi yasa lokacin da aka yi wata annoba sayyidina Umar ibn al-Khattab a lokacin ya je zai shiga garin da ake annobar saboda ka sai Abdulrahman dan Auf al-Muradi Allah kara masa yarda yake ga musu cewa ya ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a garin shi na cewa idza sami'tum biha bi ardi idan kuka ji cutar annoba a wata kasa to kada ku shiga kasar ina fatan fahimta annabi ya ce amma idan cutar ta faru kuna cikin kasar to kada ku fito ina fata an gane ko kamar yadda aka samu cutar wacce ta ake ta kwanan ne corona ko to ka kamar yadda aka samu corona kwanan nan akwai bambanci tsakanin malamai suna bambancewa tsakanin abinda suke cewa annoba da kuma abinda ba annoba ba to a lokacin malamai sun ta tattaunawa shin corona annoba ce ko ba annoba ba ce to amma dai ko annoba ce ko ba annoba ba ce ana dauka ko ba a dauka ana dauka shikenan kawai to mutumin da yake cikin gari bai halatta ya fita daga cikin garin dan ya gudan mata ba kai kuma da kake waje bata same ka ba kada ka shigo shine abin da shari'a ta faɗa saboda kaga abin da ake nufi la adwa cuta bata tashi da kanta ta shiga cikin wani sai da kaddarar Allah madaukakin sarki amma duk lokacin da likita ya baka shawara cewa cuta iri kaza ko yara iri kaza a raba su saboda wani yana da cuta iri kaza wani zai iya dauka ko kana da matsala iri kaza idan kai amfani da kaza abu kaza na wani zai iya dauka cuta irin taka to ka kiyaye wannan saboda shi da alu zikira a wannan lokaci dole ka yadda da shi ina fata an fahimta Allah ya sa mu dace malai ce qalu wa mal fa'al sai sabai suka ce ya rasulullahi menene al fa'al qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kalimatun tayyibatun ita ce daddadar kalma kyakkyawar kalma da zaka ji shine misalin da na baku eh ka ji wata kyakkyawar kalma daga wani ya faɗe ta sai ka dauka kai amfani da ita a cikin wata ruwayar ta Imam Ahmad dan Hanbal wanda Imam Bukhari ya fitar da ita daga hadisin Abu Huraira akwai ƙarin da yazo a cikin wata ruwaya wanda babu shi a wannan wata makaranta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la adwa wala tiyara wala hamma wala safar la adwa mun fassara shi cuta bata tashi da kanta ta kuma kan wani wala tiyara babu canfi wala hamma menene hamma ita ce mujiya a wancan karan suna da canfin duk inda aka ji kukan mujiya to bala'i zai faru canfi ne sun riga sun canfa mujiya in dai mujiya ke kuka to za a mutu an fahimta ba fa ina cewa da gaske bane haka suka canfa to shine annabi yazo ya lalata wani abu ya ce ba gaske bane yace wala safar haka watan safar suna da mugayen canfa canfa akan watan safar shi ma wata guda biyu laraba suna canfa su da safar da sha'ban eh ko shawwal ko sha'ban na manta ɗaya daga ciki wanda ɗaya daga cikin su nan Aisha take cewa ai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai tare da ni ba sai a wannan wata ana cewa ai duk matar da mijinta ya tare da ita ko ya aure ta a watan shawwal ne ko sha'ban na manta ɗaya daga cikin su to ba zai albarka ba auren ba zai albarka ba mijinta zai tsare ta tace ai ni annabi a wannan watan ya tare ni kuma akwai wanda annabi ya fi so a cikin matarsa kamar ni saboda haka ba daidai bane kenan to watan safar shi ma suka suna canfa shi cewa duk mutumin da yayi abubuwa na aure ko kasuwanci ko wani abu na rayuwarsa a ciki to zai samu matsala a cikin sa to shi ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gaba daya tattara ya nuna gaba daya abin da suke canfawa ba daidai bane dukkanin wani alkhairi daga Allah madaukakin sarki yake zuwa kamar yadda kishiyar haka sababinsa shine Allah madaukakin sarki wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wa ani ibn umar radiyallahu anhuma an karbo daga sahabi abdullahi dan umar Allah kara musu yarda kale yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace la adwa cuta bata tashi da kanta ta koma kan wani wala tiyarata haka nan babu canfi a cikin addinin musulunci wa in kana shu'umu fi shay'in sai annabi ce idan ma akwai abin da za a canfa shi to fa fiddari wal mar'ati wal faras to akan abubuwa ne guda uku akan gida da kake ciki akan matarka ta aure da kuma abin hawanka waɗannan abubuwan idan ma akwai canfi akan wasu abubuwa to akan waɗannan abubuwa ne amma me annabi yake nufi da canfi shine idan ka zauna da matarka kaga babu abin da kake fuskanta da ita sai sharri kullum bala'in yau daban na gobe daban ta ci kwalanka ta zage ka ta ci ma mutunci ta zage iyayenka da Allah wannan ko baka ce tana da canfi ka canba ta ba bai kamata ka rabu da ita ba ta ci ma mutunci ta wulakanta ka ta zage ka ba ta ganin girmanka to wannan shine abin da ake nufi kamar yadda zamu zo mu karanta a cikin wasu ruwayoyin hadisa hakanan gida shi ma annabi ya fassara shi da kuntataccen gida da kuma mugun makoci gidan ya kuntace maka kai da yaranka da iyalinka ba ku da kyakkyawan sakewa a cikin gidan za ku ga akwai irin yanayin gidajen da idan ana ciki zaka ga kai a matsayinka na mai gida sai da ka fito ba gida ka dan shibida tabar maka huta yaran su ma sai a ce duk ku tafi waje ku je ku yi wasa saboda gidan ya kuntace da yawa to a ba kuma da kuntun kuma sai kuma aka jarbe ku da wani mugun makoci eh kullun ya takura muku da bala'i da masifa kala kala to kaga wannan ko an ce ka rabu da wannan gidan ko ba a ce ba Allah ya karbi da shi ko ba ya karbi da shi ba sai aka rabu da shi haka abun hawa eh su abun hawa irin wancan suna amfani da doki da jaki da raƙumi da sauransu irin dokin da za ka hau shi ko kuma raƙumin da za ka hau shi ba zai ma tafiya ba kuma an kada ke shi ka walar da kanka ka gajiyar da kanka da duka kuma da ka daina shi kenan duk wanda kuke tafiya da su sai sun wuce ka to wannan mai amfaninsa muku bai sai dai ka ce keke babur ko mota ga sa akwai wani babur wasu nashi kwana gida yini gariji kwana gida a gida za ka kawo shi kwana amma kana waya gari zai tafi gariji sai ya yi nisan na kaji ka ɗauko shi na'am kamar yaya na'am gaskiya ne akwai da ana samu ana iya samun gidajen da suke a cikinsa akwai shedanu ana iya samun macen da take akwai shedani a kanta ana iya samun abin hawan da dama musamman raƙumi annabi ya ce kowane raƙumi akwai shedan a kansa ai mun karanta ku kowane raƙumi da ka ganshi annabi ya ce tozansa akwai shedani to su irin waɗannan idan mutum zai iya yin abin da zai shedanin su rabu da su ga zai amfana da su amma su waɗannan ba wai shedanu bane su ne shedanin kansu da kansu ita mata ita ce shedaniyar kanta ita ma dabbar haka shi ma gidan haka ba wai shedanu ne suka shiga suka hana ka zama a ciki ba to kaga waɗannan idan ka duba zaka ga ba wai tampas aka kai tsaye ba abu ne da yake a zahiri ko an ce ka rabu da su ko ba a ce ka rabu da su ba akwai matsala shine anan mallam yake cewa shu'umul mar'ati abinda ake nufi da tampa mace yace idza kanat ghayra waludi idan ta kasance mace ce bata haihuwa sannan bayan rashin haihuwan kuma ga rashin kunya ga tsiwa yace wa shu'umul farsi shi kuma shu'umancin doki yace idzalam yaghuzu alaiha idan ba a yin yaki a kansa wa shu'umud dar shi kuma shu'umancin gida yace darus su'i shine mummunan makoci sai mallam yace wa yu'ayyiduhu hadithu at-tabarani sai wani hadisin imam at-tabarani da ya kawo a cikin mujam nasa sai karfafa wannan fassara ga hadisin lafazin sai yadda yake yace shu'umud dar shu'umcin gida abinda zai sa gida ka canfa shi kai marmarin karabu da shi shine biqu sahati ko biqu sahatiha shine abin nan dinsa kuncin cikin gidan gida ne a kuntace yanzu akwai wanda yake ban labari ranan cewa da mace da mijinta da ƴaƴanta duk a cikin ɗaki ɗaya suke wallahi kuwa da mata da miji da ƴaƴansa duka a cikin ɗaki ɗaya suke wani case ne ya faru kuma abin ya taso da wannan magana to akwai irin wannan da yawa wasu an samu da yawa sai ku ga ɗaki biyu ne a gidan gaba ɗaya haka Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara rayuwarsu in suna da halayya sun sai wanda ya fi wannan ba haka ba ne haka Allah ya ƙaddara musu rayuwarsu sai ga ɗaki biyu ne kawai nan ɗakin yara nan ɗakin miji da mata to yaran sai kaga sun girma ga maza ga mata ya za a yi kenan to irin wannan sai kaga dole an cire sawa yaran suna fitowa soro suna kwana wasu tafi shagon abokansu ba haka ba ne shi sai yango Allah ya mana tsare da talauci wallahi ka rinka roƙon Allah Allah ya maka tsare da talauci talauci babu daɗi ba shi da rana talauci ko da kira na mun faɗa rana talauci ko ba anan ba ne ina ji a wannan karatun ne maka faɗa rana talauci ko ina ji ko a majalisi ne can Allah dai rawa ma talauci gwanda dai ka samu arzikin ka yi sadaka ka yi kyauta da sauransu yafi talauci musamman irin wannan rayuwa akwai matsala to kaga irin wannan gidan kaga ko ba a gaya maka a ce mutum zai burin rabuwa da shi ba dole ka canfa wannan gidan ba za ka taɓa jin daɗin rayuwarka ba ya ce wa khubthu jiraniha da kuma munin makota ka samu wani makoci masifaffe kullum kuna cikin rigima ya zuba maka shara ya da imaran maka ya'ya iya maka kaza kullum faɗa shi ba a zaman lafiya da shi akwai mutanen da haka suke ba san haƙin makota ba kwata-kwata za ka ga kullum rigima suke wallahi da makotansu wanda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace mala'ika jibrilu bai gushe bai nemin wahayi da wasiti akan makoci sai da na ɗauka makoci zai ci gadon makocinsa saboda haƙƙi a kansa annabi yace wallahi bai imani ba sai da annabi ya faɗa sau uku yace man bata shaba'an wa jaruhu ja'un ila janbi wanda ya kwana cikinsa a ƙoshi ya ci abinci ya ƙoshi amma makocinsa yana a cikin yunwa annabi yace wallahi bashi da imani inji annabi sallallahu alaihi wa sallam to amma wani za ka ga shi aikinsa kawai faɗa da makocinsa Allah ya mana tsari to wannan shi ma kaga ko ba a ga maka ba za ka yi kokarin ka ka tashi ka bar shi yace wa shu'umu dabbati ita kuma shu'umcin dabba shine mana'uha zahariha shine ka kidin dadin hawa kan bayanta eh ta ki baka dama ka hauta yadda ya kamata ta tutsu da kai ko kuma ta hana ta ki tafiya yadda ya kamata hadisi ya tabbata ingantacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa salasatun min sa'adatil mar'i abubuwa guda uku ƴan uwa suna ɗaya daga cikin jin dadin rayuwar mutum idan ka same su a wannan duniyar dai ba a lahira ba to ka samu jin dadin duniya sai kuma ka nemi taimakon Allah madaukakin sarki wajen samun lahira na farko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace al mar'atu salihah mace ta gari ɗan uwa haka ne ko ba haka bane duk mutumin da ya samu mace ta gari ƴan uwa wallahi ya samu rabin jin dadin rayuwarsa sai dai ya nemi taimakon Allah wajen rabin kuma Allah duk mutumin da ya samu mace ta gari ya samu rabin jin dadin rayuwarsa ina gaya muku wannan zata taimake ka wajen bin Allah zata taimake ka wajen neman duniyarka duk inda kake hankalinka a kwance yake dan ka san ba za ta ci amanarka ba duk inda hankalinka yake a kwance yake dan ka san dukiyarka tana cikin amintaccen hannu ƴaƴanka tana cikin amintaccen hannu ba za a wulakanta maka su ba al mar'atu salihah kenan Nabi annabi yace al maskanu salih shine gida da yake a gida da yake nagartacce wato rayuwa kuma aka ce al wasi' al watacce eh ka samu yalwataccen gida kai da ɗakinka matarka da ɗakinta yaranka maza da ɗakinsu mata da ɗakinsu dan Allah wannan alkhairi yafi wannan ga tsakar gida a fito a huta ba haka bane inda yara su dan yi wasa da sauransu saboda wani zaka ga idan abu yayi abu sai a ce ku fito waje ku yi wasa idan yaro ya fito waje kuma anan sai ya je hadu da abinda ba shikenan ba sai ya je hadu da wanda shi ba ya masa tarbiya kuma sai lalata maka yaro amma a cikin gida akwai inda zasu dan yi wasa su dan abin nan da sauransu to amma dai duk sai dai Allah ya yafe mana kawai Allah ya sare kowa da kowa na uku annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai al markabu salih abin hawa na gari eh ka samu abin hawa na gari idan keke ne ka samu lafiyayye ba haka bane ka samu lafiyayyen keke ba wanda kana tafiya yana damun ka ba yana damun ka yana ta makara ba irin sa ba kana tafiya kasa tana zubewa ba haka bane zaka je makaranta kai jarabawa ka tafi tun karfe 8 hatta da rabi baka je makaranta ba yayi faci ka tsaya an buga iska ai haba in ma mashin da ka samu mai kyau irin dan roba roban nan mai dan kuka mai dan kara haka to kaga shi ma sai kaga sai ka je inda zaka je cikin kwanciyar hankali eh amma in ka samu irin wancan dan kwana gida yini garejin kaga sai a samu matsala haka an mota ce ita ma ka samu mai rai da lafiya yadda Allah madaukakin sarki ya sare maka eh kana tafiya kana shan AC ba haka bane shine kana tafiya kana shan AC ai idan Allah madaukakin sarki ya baka arziki ka more arzikin ka dai da gurgurzo a duniya ake cin arziki eh ka ci arzikin ka kai sadaka kai kyauta ka taimaka wanda ya kamata shi wallahi shine morewar arziki babu abin da kuɗi zai maka tafiya ya kai ka basu eh shi sa ka tsaya kana tawon tara kuɗi kana ta makale su to me zaka yi da su ka ci ka bayar kai sadaka ka taimaki addini da su wallahi shine garan da kuɗi zasu yi maka da an saka aka bari wallahi ka gama da su sun gama da kai eh yanzu kuma wasu za a rinka yi sai rikici a kai saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to dan abun guda uku min sa'adatil mar'i suna ɗaya daga cikin kyakkyawar rayuwa ta dan adam duk wanda ya samu waɗannan abubuwan za ku ga zai samu rayuwa mai kyau Allah madaukakin sarki ka ba mu rayuwa mai kyau ina gani anan zamu dakata insha Allah ta'ala saboda lokaci yayi hadisi wannan hadisin Bukhari da Muslim suka fitar da shi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah